بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بايعك و السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من أقول ما الله مر وشين سركي دينونا من ونن ولها تلهدي وتسكي تبير جواتن ترى أكيدكم shekara ta 2010 miladiya wato ta daidai da 26 ga watan Ramadan a wannan shekara ta 1431 wato yake a wannan lahadi muke fatan rufe wannan tafsiri mai tarin albarka. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukaka, Allah ta'ala ya albarkace mu da duk abin da zamu ji. A karatun mu na jiya mun yi karatu ne a cikin suratu Ali Imran, a inda muka karanta fadin Allah ta'ala qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha har zuwa ƙarshen aya ɗin. Kuma a jiya muka yi bayanin cewa a yau da izinin Allah ta'ala za mu tashi cikin suratul nisa, tunda dama tafsirin namu mawdu'i ne, ana tsantar waɗansu, ana samun waɗansu ayoyi ne a cikin sura ɗaya ko biyu haka a karanta sai a huce. Muna roƙon Allah ta'ala ya amfanar da mu da duk abin da muka ji. Yau za mu tashi suratul nisa. A suratul nisa za mu karanta aya ta 36 ne, ayatul huquqil ashara, aya da ta haɗa haƙoƙi guda goma, ita za mu tashi. Kafin haka ita suratul nisa wacce za mu karatu wata aya daga cikin ayoyinta, sura ce wacce take ita ce ta hudu a jerin gwanon surorin alqur'ani mai girma, in ka faro daga fatiha 1, baqara 2, ali imran 3, suratul nisa sai ta zama ita ce sura ta hudu. Suratul nisa sura ce wacce aka saukar da ita a Madina, ma'ana sura ce madaniya kenan. Domin Ibn Hassar rahimahullah yake cewa fa arba min tuwali sab'i awwaluha, idan surori hudu in kika fara daga farkon surori dogaye, kika ce suratul baqara, suratu ali imran, suratu an-nisa, suratul ma'ida, duk waɗannan surorin madaniya ne. Kuma kan ga suratul nisa tana cikin su. Mun fahimci wannan da ke ko? Suratul nisa tana cikin su, wannan kenan. Kuma mun sha maimaita ko a karatun jiya mun ambaci cewar akan samu wata aya ɗaya ko biyu da zamana akan ita sunayi akan ta. Akan haka malamai sun yi sabani kan fadin Allah ta'ala inna allaha ya'murukum an tu'addi al-amanati ila ahliha, shi makiyya ce ko madaniya? Kun ga dai, ko da ya tabbata dai madaniya ce ko makiyya ce, ba zai zama wani abu ga sura ba, tunda sura ce mai aya 175 ko da 76 ko da 77. Mun gane wannan da ke ko? Suratul nisa ta yi batu kan abubuwa masu tarin yawa, musamman abin da ya shafi zamantakewa da agazawa masu rauni. Suratul nisa ta yi wannan bayanin sosai da sosai. Suratul nisa ta fito da haƙƙin mata fili kamar rana garjin azhar. Mun gane wannan da ke, wanda yake babu wani tsari a duniya wanda yake ya yi kusa da na musulunci, balle a daidai da shi ko a ce ya fi shi, a kan baima mata haƙƙinsu. Za ki kallaci wannan ne, lura da yadda aka ware suratul nisa da guda da sunan suratul nisa a inda babu suratul rijal. An gane wannan da ke ko? Bayan aka ce suratul nisa, aka ware kuma a cikin mata aka ce suratul maryam, wanda yake su maza annabawa aka ware a ciki. Aka ce suratul ibrahim, suratul hud, suratul nuh, suratul yusuf, suratul yunus. Kun gane wannan da ke ko? Saboda kaga ita kuma nana maryamu ba annabiya bace, haka Allah ta'ala ya faɗa, da yake bayani kan matsayin kowa, yake bayani kan matsayinsa shi Allah madaukakin sarki, yake bayani kan matsayin ita nana maryamu da matsayin ɗanta annabi isa alayhi salatu wassalam. Da yahuda suka ce Allah ta'ala ya ce laqad kafara allazina qalu inna allaha salisu salasa, sai Allah ta'ala ya ce wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Kun ga matsayin Allah kenan wa ma min ilahin illa ilahun wahid wa in lam yantahu amma yaquluna lima sana allazina kafaru minhum azabun alim afala yatubuna ila Allah wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Sai Allah ta'ala ce mal masihu ibn maryama illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul, matsayin wa kenan, wa ummuhu siddiqatun kana yaqulani fa, matsayin wa kenan, mahaifiya shi kenan na Maryam. Kaga aya ta bada haƙin kowa a ciki, haƙin Allah da haƙin Annabi Isa alayhi salatu wassalam da haƙin mahaifiyarsa, wa ummuhu siddiqa, siddiqa ce. Allah ta'ala ke cewa man yuti'i Allah wa rasulahu fa ulaika ma allazina anama Allahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina. Kun ga matsayi na siddiqanci shine matsayin da ke bin matsayi na annabta na Maryamu kenan. Ina fata mun fahimci wannan da kyau. Saboda suratul nisa ta yi bayani sosai da sosai. A nan tashin farko za ki fahimci cewa a jahiliyancin jahiliya suna da ka'ida wacce yake dukkan wani wanda baya zuwa yaƙi ba a fafatawa da shi, ba a bashi gado, ba za a bashi gado ba. Saboda mata ya zama na haramun ne ma su ba su gado, ƙananan yara ko da maza ne ba a basu gado, ko da mahaifin ta yara su ko wani ɗan uwan ta yara su, sai dai kawai te kuka tunda jahiliya ce. Na haka wani yake magana yake cewa idza mittu fa bikini bima ana ahaluhu wa shiqqi alayya sawba ya umma ma'abadi, yace idan ya mutu ta keke mai da kuka, ta zo kan gawar shi ta keke ta tufafin ta wai dan a san shi dan dangi ne. Kuma wannan jahiliyanci kenan, Allah ya raba mu da shi. Allah ta'ala ya soke wannan tsari da suke akai, yace lir rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والاقربون مما قل منه او كثر نصيبا مفروضا. wannan rabo ne fayyatacce da Allah ta'ala ya baima kowa da kowa. Sabili da haka babu maganar cewar wai mata ba a basu gado ko ƙananan yara ba a basu gado. lirrijali nasibun yana tabbata ga dukkan maza wani kaso, mimma taraka alwalidani walaqrabun, daga dukkan abinda mahaifa suka mutu suka bari, hakan nan dangi na kusa suka mutu suka bari, lallai maza suna da rabo abinda za a basu. walin nisa'i nasibun, hakan nan ma mata suna da nasu kasan. Sai Allah ta'ala ya ce ana mata mimma qalla minhu aw kafa, wanda yake bai faɗi haka ana maza ba. sai lir rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabun, sai ce walin nisa'i nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna mimma qalla minhu aw kafa nasiban mafruda. Wannan kaso ne kayyadajje da aka raba aka baima kowa da kowa. Ya Allah ta'ala ya kawo raban gane yusikumullahu fi auladikum lizzakari mithlu haddul unsayin walakum nisfu ma taraka azwajukum in lam yakul lahunna walad yastaftuna wa qul lahu yuftikum fil kalala in imrun halaka laysa lahu waladun wa lahu ukhtun fala nisfu wa yurithuha in lam yakul laha walad. Ayoyi uku a babin gado, idan kika haddace su sama da kika haddace fatiya, to lalle ilallah kin sami abun nan ka'idoji na raban gado. Saboda haka wannan tsari musulunci ya riga ya soke shi tintini. Hakan nan a jahiliyancin jahiliya ya kasance idan mutum ya rasu ya bar iyalinsa, to fa iyalin nan nasa dangin mijin su suke da damar su duk abin da za su yi, ko dai su gaje ta inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, ko dai su aure ta, ko sa aurar da ita su cinye sadakin, ko kuma su bar ta haka kawai. Wato mutum ba zai san daɗi na musulunci ba sai in ana karanta mishi jahiliyyar da ana karanta mai magozanci. Kun gane wannan da kyau ko? Ana karanta mai abin da Umar ibn Khattab yana cewa mutum ba zai san daɗin musulunci ba in bai taɓa jahiliya ba. Muke rubutu wacce ta taɓa zama a wani rayuwa wanda yake ba tsaftataccen tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, ranar da ta fahimci sunna ta fahimci daidai, sai kiga ba za a hada ki da ke da yake a ciki kika tsaru ba, ko ba ka yake ba. So da yawa za ki ga mutum ya musulunta cikin kankanin lokaci ya haddace Qur'ani, amma ga wata ita musulma ce, babanta musulmi ne, danginta duk musulmi, kakanninta duk musulmai ne, ba za ta iya kawo miki izifi ɗaya da ka ba, sai dai ta ce ita musulma ce, ita ba tubabbiya ba ce, shi ko addini ba haka ake yin shi ba, addini na wanda yi ne. Kun gane wannan da ke ko? faman ya'mal minas salihati wa huwa mu'minun fala kufrana lisa'ihi wa inna lahu katibun, ka duk wanda yi na wanda yi ne kawai, ba wai naki ke an haife ki cikin musulunci yau shekarar ki kakanninki duk suna musulmai shikenan kin kai 60 da tsira ba. Kun gane wanda ke ko a'a sai kin yi. Musulunci ya zo ya rushe wannan. Allah ta'ala ke cewa ya ayyuhallazina amanu la yahillu lakum an tarifu nisaa karhan. Ya ku duk waɗanda suka yi imani bai halatta ba, la yahillu bai halatta ba. Kun ga babbar siga kenan, yana cikin manyan siyasa na at-tahrim. Ma'ana haramun ne ku gaji mata. Wannan kun ga a cikin suratul nisa, ubangiji Allah madaukakin sarki yayi wannan bayanin cewa haramun ne an soke wannan jahiliyancin, jahiliyar waɗanda suke yi din. Dora akan haka, saboda tsabagen jahiliya fa, idan uba ya rasu gadan ya'yan shi ba gadan matan shi suke yi. Kun ga abin nan magozancin da ya ɗara ma wancan kenan. Gadan ma mama suke nan zance ko kuwa gadin iyayensu kenan suke. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salam. Bi halat wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa illa ma qad salam. Yin wannan jahiliyancin fa ma'ana ƴaƴansu aure matan iyayensu ga ansar ma'ana Aus da Khazraj kafin zuwan musulunci, wannan kusan dole ne ma. Ga su Qurayshawa wannan a halas ke ganin shi kawai inda aka samu yarjejeniya tsakanin su. So daga an samu waɗanda suka yi irin waɗannan al'amura ɗin, kamar Amr bin Umayya ya yi wannan, kamar Safwan bin Umayya bin Khalaf shi ma ya yi wannan. Ya auri matar mahaifinsa Fatihatu bintul Aswad, kun gano wannan. Hakan nan kuma Hisn bin Abi Qais shi ma ya yi irin wannan. Ya auri matar mahaifinsa mai suna Kubaishatu bintu Ma'an. Wannan ya nuna muku da abubuwan da sananne ne ma a jahiliyar Larabawa din, dubun dubatan mutane suna yi. Al-Aswad bin Khalaf shi ma ya yi irin wannan tabargazar. Haka nan Manzur bin Zabban, mutum nawa kenan? Na biyar. Manzur bin Zabban shi ma ya yi irin wannan. Ya auri matar mahaifinsa Mulaikatu bintu Kharija. Har ma shi Manzur din yake cewa ala la abali yawma ma fa'ala dahr idha manata minni mulaikata wal khamar. Yace ala ku fa saurara, la abali yawma ayyukan bani da uba. Ya zama shege kenan ko ma fa'ala dahr, tsawon lokaci, tsawon shekara, tsawon rayuwarsa, a wannan lokaci idha manata minni mulaikata wal khamar, wai dan aka hana mishi auren mulaika matar mahaifinsa, aka hana mishi shan giya, to shikan ya mutu ya lalace. Mafi ci wannan da kyau, wannan kenan. Shi yasa Ahmad bin Badawi Ash-Shankiti a cikin littafinsa Amudin Nasab yake cewa manzurun nakihu maqatan wa halaf 50 malahu arhaman in waqaf. Yake cewa manzur annakihu maqtan, manzur wanda ilan tsuwa yayi aure, aure wanda yake haramtaccen aure, aure mai halakarwa shine mutum ya auri matar mahaifinsa kenan. Wahalaf sai da irin tsuwa 50, cewa da shi bai sa an hana wannan ba kafin Umar dan Khattab ya kyale shi. Kafa kyale shi ba sai da irin tsuwa 50, billahi allazi la ilaha illa huwa, shi bai san an saukar da ayar an haramta ba. Mun gano wannan da ke ko su za ku ga wannan ba karamin magozanci bane ba. Mutum ya gode ma musulunci, ni musulunci ba karamin ni'ima bane wallahi. Hakan nan shi Ahmad al-Badawi Ash-Shankiti sai ya jero maganganun asalin jahiliyar da ake a Larabawa din. Yake cewa al-qawlu fi makhtalafu wa iktaraqu wa lam yaqul ilayhi illa an-nazqu wa anna man alqa zawja bihi wa nahahu ba'da sawa sawban yurihi aw la biha min nafsiha in sha'a nakaha aw ankaha aw asaa bil 'adli kay yarithaha aw taftadi wa mahruha fi nakahtaini lirradi. Kunga al-urjuzati. Yake cewa alƙaulu ga kuma bayani filla-filla fi makhtalafu, cikin abin da suke sabani a kan su karan kansu jahiliyar Larabawa. Wa taraku, suka ƙirƙirar ma kansu shi. Wa lam yaqut ilayhi illa an-nazqu, babu wanda ya tsira a kan wannan sai dai wanda Allah ta'ala ya kiyaye. Wa anna man alqa zawja abihi wa nahahu ba'da sawa sawban yurihi, duk wanda ya ɗauki tufafinsa bayan rasuwar mahaifinsa ya jefa ma matar mahaifinsa yayi kamu kenan imana ko wani matar danginsa na kusa ya jefa tufafinsa shikenan shine mafi cancanta da ita a cikin dangin shi maza duka shine aula biha shi yafi cancantar kowa da ita min nafsiha da ma karan kanta insha in ya ga dama na kaha ya aure ta au an kaha ko ya aurar da ita au asa'a ko ya munana mata ta wace hanya bil auli ya ki barin kowa ya aure ta saboda mai kai ya rufe ha domin ya gaje ta kawai Allah ta'ala ya sauwake au taftadi ko ta fanshi kanta da maƙudan kuɗi wa maharuha ga abin nan sadaqin fin nakahtaini auren guda biyu da shi yayi ko ya aurar lirabi ya zama kawai da ci ne din nashi ne ba wani abu ne sannan fa shine jahiliyyar larabawa din Allah ta'ala ya ce wala tankihu ma naka aba'ukum min an-nisa'i illa ma qad salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما والموصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم duk waɗannan haramun ne Allah ta'ala ya sauke to kun ga waɗannan bayanan suna cikin wata sura cikin suratul nisa ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko saboda ga zaki ga suratul nisa ta tara al'amurra da suka shafi mata sosai da sosai da sifa khasa Allah ta'ala ya nuna mana lokaci mai tarin albarka da za a ware surar ayi tafsirin ta abu na hudu shine rabuwar aure wanda yake sanadiyyar shi ta bangaren miji sanadiyyar rabuwar auren ta bangaren miji shi musulunci da yake addini ne mai cike da adalci rabuwar aure yana ta bangarori guda nawa biyu ko dai ya zama nan miji ne yace baya so kuma ya fasa ko kuma matar ta zama ita ce tace ba ta so lafiya wallahi ba komai akwai tufatarwa akwai cewa akwai komai kawai ba ta san shi ne haka kawai ba ta san shi mun gane wannan ko kuma ya zama nan mijin ne yace baya so to ya za a yi miji ya ce baya so sannan kuma bayan ya saka kuma ya ce a dawo mai da wani abu akwai zalunci ko babu akwai zalunci sai Allah ta'ala ya ce wa in arat mustibdala zawjin مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج إذن كوكا نير تنزو وتما تد وتا الهالي وتما تد كوكا ربود إتا وآتيتم إحداهن قنطارا كم بما تينسو قنطار ما قودن كدي كدي ميتالي يوا na yankan shakku irin sadaqin nan miliyan 150 haka irin sadaqin nan miliyan 2000 da jirgin sama an gane wannan da ke ko ka bata makudan kudi sai daga baya kuma kace a ka fasa auren ko rabu to akai me za ta baka wani abu wa kad asba ba'dukum ila ba'dhin hakika sashin ku ya lullubo da sashin ku ya ga sashi sannan kace ta baka wani abu ba abin da za ta baka da zarar an saki asabari da zarar an saki labule shikenan kawai ta ci sadaki wallahi tallahi wani abu bai kasance ba abin da ya sha kanmu kun gane ta ci sadaki wannan shine musulunci wa kaifa ta'khudunahu wa kad afda ba'dukum ila ba'din wa akhadna minkum mithaqan kaliba musulunci ya nuna munin abin ta tsaya ga karba kawai dan tana mace kawai shikenan sai ka aure ta kai ka sake ta ka sake aure wata muka ce ta baka wani abu ai ba zai yi ba sai Allah ta'ala ya ce at-talaqu marratan amsakum bi ma'rufin aw tasrihun bi ihsan wa la yahillu lakum an ta'khudhu mimma ataytumuhunna shay'an illa an yakhafa an yuqima hududallah bi halata ba sai da kai idan matar ce ta ce atafau ba ta sa lafiya wallahi lafiya kalau ya faru lafiya ba abin da ya faru kawai ba ta son ka ne to anan kan falajna alaihima fi maftadatbi babu laifi akan duk abin da ta fanshi kansa da shi babu laifi to yanzu ita dai ita ce rabin ransa shi yanzu in babu ita shi bai sanya zai yi ba ya za yanzu aure yake so yanzu yana so ta bashi 500,000 kudin da zai samu aure 600,000 2,500,000 a gunga ya yi yawa kuma wannan da ke so gunga dai wannan musulunci babu yadda za a yi don mutum ya ga mace kawai ya ce wai ai kawai ya rabu da ita shikenan ta dawo mai da duk abin da ta ba shi wannan bai halatta ba suratul nisa sura ce mai ayoyi 175 a ƙididdigar mutanen madina na farko a ƙididdigar mutanen madina na farko jiya na ba da aiki na lissafa ayoyin alƙur'ani wace ce ta yi a ƙididdigar ayoyin alƙur'ani mai girma suratul nisa tana da sura tana da aya 176 a ƙididdigar mutanen kufa aya 177 a ƙididdigar mutanen sham an samu saɓani nawa kenan uku kenan yi zaki ke ganin a raddul azhan Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara sai ya ce wa ayatuha kaza au kaza au kaza a ba shakku bane bayani ne na ƙididdiga ayoyin alƙur'ani mai girma mutanen kaza sun karanta da kaza lura da aya kaza ba su lissafa ta wurin aya ba kun gano wannan da ke ku kun ga yanzu za ku ce akwai abin da ake ittifaki a kai shine suratul nisa tana da aya nawa 175 wannan an yi ittifaki a kai amma 76 da 77 wannan fa an yi saɓani kun gano wannan da ke ku shi yasa Abdul Fattah yake cewa likufin sabila wa shami yu'ad likufin kufa ma'ana malaman ƙididdigar ayoyin alƙur'ani na mutanen kufa wanda yake in muka ce kufa kuma akwai ta da malaman ƙur'ani guda hudu akwai asim akwai hamza akwai alilu kisa'i akwai khalaful ashir kun gano wannan da ke ko isa ce likufin as-sabila lafazin as-sabil wa shami da asham abdullahi ibn amir kenan a malaman qira'a yu'ad suna lissafa ta a matsayin aya kun ga aya ɗaya ce sai suka raba ta ne ta zama biyu wanda Allah ta'ala alamtar ila allazina utu nasiba min alkitabi yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadullu sabil aya wallahu a'lamu bi a'daikum sabuwar aya kullu warda wannan wanda yake inda zaki dauki mushaf ruwayar shi zaki ga ya hade su ne a matsayin aya tunda shi baya cikin mutanen kufa baya cikin mutanen sha mun gano wannan alhamdulillahi ilal ladina utu nasiba min alkitabi yashtaruna dhalalata wa yuriduna an tadullu sabil wallahu a'lamu bi a'daikum wa kafa billahi waliyan wa kafa billahi nasira sai ce wa za aliman akhiran bihim farad lafazin aliman na karshen suratul nisa abdullahi ibn amir ma'ana malaman ƙididdigar ayoyi na sura na sham ba abdullahi ibn amir ba shi ma sun lissafa shi a matsayin aya wanne ne lafazin aliman na karshe aliman Allah ta'ala ya ce wa amma allazina stankabu wastakbaru fa yu'adhibuhum azaban alima aya kenan wala yajiduna lahum min dunillahi waliyan wala nasira sabuwar aya a ƙididdigar mutanen sham kun gane wannan da ke ko kun ga wannan yasa aka samu sabanin lissafin ayoyi akan abin nan ba wani ne ya ƙara wata ayar ko abin nan ba kamar yadda muka yi bayani jiya saboda haka akwai alaka mai ƙarfin gaske tsakanin malamin ƙira'a da malaman adul ayi duk da cewa kowanne akwai abin da ya ƙware amma lallai malaman ƙira'a su ma ƙwararru ne akan adul ayi zai yi ganin mushaf da ya fito na malaman kufa kamar hafs kamar shu'uba kamar hamza kamar kisai zaki ga yana bin ƙididdigar mutanen kufa lokaci zuwa lokaci haka kuma wanda ya fito daga kamar ruwayar washu da qalun da yake ta nafi'ul madani ce zaki ga yafi kuma ƙididdigar mutanen madina na adul ayi kenan ko Allah ta'ala ya sa mu dace, Allah ta'ala ya albarkace mu, ya albarkaci rayuwarmu, Allah ta'ala ya mana jagora akan karatun wannan sura da dukkanin al'amuranmu da muka tasa a gaba. A yanzu za mu saurari nassi na wannan aya din, mana ayatu al-huquqil ashara.
الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما
Allah ta'ala yake cewa wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'an. A cikin wannan aya Ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa haƙoƙi guda goma a cikin wannan aya. Haƙƙi ɗaya bayan ɗaya ya maimaita a cikin wannan haƙoƙi guda goma. Kun gane wannan da kyau? To tunda haƙƙin guda goma ne, yanzu idan mutum ya maida shi haƙƙi ɗaya fa, ya yi zalunci ko bai zalunci ba? Ya yi zalunci. Sabili da haka muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka, Allah ta'ala ya mana jagora. Allah ta'ala yake cewa wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a. Haƙƙin nawa kenan? Kun yi shiru. Wa bil walidaini ihsanan wa bizil qurba wal yatama والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم غوما حقوقي غوما ني تتب ا cikin wannan a cikin wannan aya muna roƙon Allah ta'ala ya ba mu ikon sauke su muna roƙon Allah ta'ala ya mana jagora wurin sauke waɗannan haƙoƙi guda goma. Haƙƙin farko a cikin waɗannan haƙoƙi guda goma shi ne haƙƙin Allah maɗaukakin sarki, da Allah ta'ala ya ce wa abdullaha wa la tushriku bihi shay'a. Wa abdullaha, ku bauta ma Allah ta'ala shi kadai. Wa la tushriku bihi shay'a, kada ku haɗa bautar Allah ta'ala da ta kowa da komai. Shay'an na kira ce ta zo fisi haƙƙin nahi shine la wa la tushriku bihi shay'a, kada ku hada bautar Allah ta'ala da ta kowa da ta komai. Wannan shine haƙƙi na Allah madaukakin sarki. A cikin haƙoƙi guda goma sai aka fara da haƙƙin Allah madaukakin sarki, wanda yake shine tabbatar da bauta gare shi shi kadai, wahdahu la sharika lahu, wanda yake sarki akan wannan, to ba a bai ma Allah ta'ala haƙƙinsa ba. To kuma idan mutum bai bai ma Allah ta'ala haƙƙinsa ba na tauhidi, to lalle ilalla ya sani ranar alƙiyama ba shi da rabo. Amma idan bai rasu ba, wannan bayanin ya zo mishi, yana da dama in yi musulunta ya kyautata zuciyar shi ranar alƙiyama komai ya zama daidai wa daida. Kuma Allah ta'ala yana cewa qul lillazina kafaru in yantahu yughfar lahum ma qad salafa wa in ya'udu faqad mawdat sunnatul awwalina. Qul lillazina kafaru, ka faɗa ga dukkan waɗanda suka kafarta ka ce da su, in yantahu, in suka hanu suka bar kafirci, yughfar lahum ma qad salaf, za a gafarta musu duk abin da ya huce. Idan suka bar kafirci, wa in ya'udu, idan suka ci gaba, faqad mawdat sunnatul awwalin, haƙiƙa tsarin Allah ta'ala, karantawa Allah ta'ala ta shuɗe akan mutanen farko. Sun karanta mai Allah ta'ala yi da mutanen annabi Nuh alayhi salatu wassalam, sun karanta mai Allah ta'ala yayi da mutanen annabi Hud, da mutanen annabi Salih, da mutanen annabi Lut, da mutanen annabi Shu'aib, da qaumu Tubba, da ashabur rassi da dubun dubatan ire-iren su wa qurunan baina zalika kafira. Saboda haka haƙƙin Allah ta'ala shine tabbatar mai da bauta wahdahu la sharika lahu wa'budullaha wa la tushriku bihi shay'a. Irin wannan magana na a tabbatar ma da Allah ta'ala bauta shi shi kadai ya maimaita cikin alqur'ani wurare daban-daban. Allah ta'ala yana cewa wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Ubangijinka yayi umarni da kada a bauta ma kowa sai shi 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 kadai. Haka Allah ta'ala yayi umarni duk wanda ya saba ma wannan umarnin ya hada bautar Allah da ta wani to ya sani ranar alkiyama ya shiga uku. Allah shi raba mu da wannan. Wannan magana na abauta ma Allah ta'ala shi shi kadai magana ce da annasikh da almansukh baya shiga cikinta, domin dukkanin annabawa haka maganarsu take. Zalla ta'ala ce walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Kowace al'umma da Allah ta'ala ya turo mata manzo haka manzon yake cewa i'budullaha ku kadaita Allah ta'ala da bauta wajtanibut taghut ku nisanci dukkan abin da yake taghutu. Sabili da haka ba a yin musulunci a hada shi da gargajiya, ba a musulunci a hada shi da canfi. Ta fita tana tafiya sai ta hadu da makaho, shikenan sai ta dawo babu sa'a. Kun gano wannan da ke ku ana sunan da talasa minna man tatayyara aw tatayyara lahu aw takahana aw tukhina lahu aw raja'a min safarin tatayyara. Laysa minna baya cikin mu man tatayyara duk wanda yayi canfi aw tatayyara lahu ko aka canfa shi. Kin je zaki sai kaya a wurin ta sai ta ce yawa ta samu sa'a, dama in da mace ta fara saya a wurin ta yau akwai sa'a, sai ki tsallake kawai. Me zaki zaki in kiga saya a wurin ta ai kin taimaka mata kan canfi kenan. Kun gano wannan ko cinikin fari ne, duk wannan canfi ne, haramun ne irin waɗannan al'amura ɗin. Ko da zarar an ji mujiya tana yawo wai mutuwa ta gargado gidan. Isa Allah ta'ala ce wa ma yu'minu aktharuhum billah illa hum mushrikun. Mafi yawansu ba sa cikakken imani da Allah sai sun zama suna haɗawa da shirka, sai sun gaurawa da shirka. To kuma duk wanda ya isa ranar alƙiyama a aljihunshi ko a jakarta akwai shirka, to ta sani babu ita babu rahama Allah. Domin annabi Ibrahim alayhi salatu wasallam yake cewa wala tukhzini yawma yub'athun yawma la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Sai wanda ya je ma Allah ta'ala da tsaftatacciyar zuciya, wankakkiyar zuciya. Kin ko san zuciyar da take da shirka, zuciyar da take da bid'a, zuciyar da take da maguzanci da canfi da bokanci, duk waɗannan zuciya zuciya ne da suke da datti da guba da cututtuka iri-iri. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan falamma zahu azaghallahu qulubahum. Saboda haka waɗannan al'amura ba su da kyau, haramtattun al'amura ne, suna sanya ma zuciya ta zama tana da datti, maƙararren datti. Insha Allah mun gane wannan da kyau ko? Sabi da zai kar mutum ya kuskure ya bari zuciyar shi akwai da ke. Wallahi bokaye da masu bokanci suna da wakilai a cikin ku, ina nufi a cikin mata shi nake nufi, suna da wakilai. Zaki ji ta radau-radau tana cewa ai an yi bakon wani malami, ai wani ya sauka, ai addu'a shi kamar yankan wuka. Bayan duk ta ji matsalolinki kafin ta kai ki wurin sai ta je ta faɗa mashi cewar ga wata tana nan, za ta zo ga bukatunta, sai ta zo da ita. Bayan ta riga duk ta kai mishi duk jawabin da kike mata, sai ya koro miki, sai ki ce a'a lalle wannan malami wallahi kafin ka ce duk ya faɗa maka abubuwan da yake zuciyarka, wallahi duk ƙarya ne. Su ba masihirta matsafa. Allah ta'ala ke cewa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Walaqad alimu wallahi haqiqa sun sani, laman ishtarahu duk wanda ya bi wannan, duk wanda ya zabi wannan, ma lahu fil akhirati min khalaq, aran lahi raba shi da kowane irin rabo ko mai kankanta shi. Ma lahu fil akhirati min khalaq, khalaq na kira ce ta zo a siyaqun nafiyu, aka kara mata min, taukidi taukidi kenan mala sarihin fitta ake ba shi da kowanne irin rabo na alkhairi ranar tashi alkiyama. To amma zaki ga wannan bokanci, abin nan bokanci ya dabaibaye mata, ke rasa da wani irin yare za ka yi musu magana. Duk kayan ɗakinta, duk abin da aka, duk tefanan da ake ba ta take ragewa, duk da wurin boka take ke su. Ita tana yi, ita da take gidan aure, kullum sai ta taimaka mata da wannan. Kun gane wannan da ke ko waɗannan al'amuran haramtattun al'amura ne. Saboda haka in mutum ya kuskure ya yi waɗannan al'amuran, to ya sani ranar tashin alƙiyama, wallahi tallahi, billahi alladhi la ilaha illa huwa. To ya jama kanshi kyau, domin Allah ta'ala yana cewa inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi, Allah ta'ala bai taɓa yafewa idan aka yi shirka da shi, ma'ana aka isa ranar alƙiyama da shirka. Amma idan a nan duniya ne mutum ya tuba shi kenan, sai zamana babu wani abu wannan ya huce. To amma mace bata tuba ba, kuma mun sha maimaita wa shuruɗin tuba, wa shuruɗu taubati annadamu ala ma fata, wani ya ta Allah ya uda ila zambin fi ma baqiya alayhi min umri, wa ya ta riƙa ma'asiyata fi sa'ati in kana mutalabisan biha. Allah ta'ala ya sauke. Allah ta'ala yake cewa ya bani isra'ila abdullah, ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbukum, rabbi wa rabbakum, inja annabi isa alayhi salatu wassalam. Allah ta'ala yana hikaito mana magana shi, yana musu jawabi don sun ce shi dan Allah ne. Ita ya bani isra'ila abdullah rabbi wa rabbakum innahu man yushrik billah faqad harrama Allah alayhi aljannata wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Faqad harrama Allah alayhi aljanna, Allah ya haramta mishi aljanna, wa ma'awahu an-nar, makomashi ita ce wuta. To ka bashi da kyau malam, shirkan nan mutun yi hatara. Saboda tsabagen shirka mutum yi tafiya ta kanas, ta tafiya ya je wata ƙasa ko wani gari wa wurin kabari, yana roƙon kabari, wanda ke shi da ke cikin kabarin da zai iya yi wa kanshi wani abu da ya hana ma kanshi mutuwa. Haka ne ko ba haka ba ne? Watawakkal ala alhayyi allazi la yamut, ka dogara ga alhayyi allazi la yamut. Mutum ya tafi kabari ya je yana roƙon kabari, fa ya shadidul hauli wal inani ilayka nashku mihnatal islam, wannan hali da mutane suke shiga malam, kai je dinga bautar kabari, ko ta tafi mu aiki haji a ce mata akwai dawa ko akwai alkama da ake ba tantabarin na Fatima, la ilaha illallah muhammadur rasulullah. Wayin baka sai ka watsa musu ba, la ilaha illallah. Duk bayanan da aka mata na aiki haji duk ta watsar da su, sai wannan take magana a ciki. Tantabarin da Allah ta'ala ce ya ayyuhal ladzina amanu la yabluwannakum Allah bi shay'in min as-saydi tanaluhu aydikum wa rimahukum li'alla Allah man yakhafu bil ghaib faman ijtara ba'da dhalika falahu 'adhabun alim. Ya ayyuhal ladzina amanu la taqtulu as-sayda wa antum hurum. Allah ta'ala ya sauke. Kisa yake cewa hadha wa sani nau'i tauhidi ifradu rabbil arshi an-nabidi. To shikenan. Allah ta'ala ya ji kanshi da gafara. Daga ƴan uwa dole ne mutum ya san haƙƙin Allah. Wallahi karki hada haƙƙin Allah da haƙƙin wani, karki ɗauki haƙƙin Allah na abauta mai shi kaɗai ki je ki baima wani. Kun gane wannan da kyau? Sujjada aikin Allah ce, kaɗai ake wa ki je ki ma wani sujjada, wai da nufin kina girmama shi ko mahaifi ne, ƙarewa kenan. Kun gane wannan da kyau ko? Domin haƙƙin mahaifa daban, haƙƙin Allah ta'ala daban, haƙƙin malamai daban, haƙƙin mahaifa daban. Ba a ɗaukar haƙƙin mahaifa a ba malamai, ba a ɗaukar haƙƙin malamai a ba mahaifa, ba a ɗaukar haƙƙin Allah a ba malamai, haƙƙin manzon Allah daban, haƙƙin kowa daban. Aya ce da ta magana haƙƙoƙi guda goma, kowa da haƙƙinsa. Kada ki cakuɗa. Idan aka ce haƙƙin Allah, ke ma ke so akwai haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ta'atu fi ma amara, yi mishi biyayya cikin duk abin da ya bada umarni. In dai kina son shi ki mai biyayya. Kun gane wannan da yake ko? Ta'atuhu fi ma amar, tasdiquhu fi ma akhbar, gaskata cikin duk abin da ya bada labari. Kwakwalwarki ta ɗauka, kwakwalwarki bata ɗauka ba, me ya faru? Duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari, ki gaskata shi, ki ce sami'na wa ata'ana, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa. Wajtinabu ma anhu nahwa wa zajar, da kuma an nisanci duk abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana, duk abin da ya hana ya tsawatar, an nisance shi. wa an la yu'badu allaha illa bima shara, kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shar'anta. Ko wa an la yu'badu allahu ya zama na ibul fa'il kenan, mabni li fi'lin ma'lam ismi fa'iluhu, kada a bauta ma Allah sai da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. In biki haka wato biki bai manzon Allah hakkin sa ba, in kika ibadar da bata zo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, biki bai manzon Allah hakkin shi ba. Sai bai sanar da kyau mutum bai bai manzon Allah hakkin sa ba, dan kin yi ibadar da bata biyo ta hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba, kuma hakkin sa ne shine tsani tsakanin bayi da mahallucin su, sai ya biyo ta hannun sa. In bai biyo ta hannun sa ba, to wannan kin yi karankan ba. Allah ta'ala kuma ya ce ya ayyuhal ladzina amanu la tuqaddimu bayna yaday Allahi wa rasuli. Allah ta'ala ya sauke. Sannan haƙƙi ne na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ki tabbatar da cewa risalatuhu amma, manzancin shi gamamman manzanci ne, babu wani wanda yake jin shi zai fita, kamar yadda shari'ar annabi Khadir daban da kuma shari'ar annabi Musa daban. Kun gane wannan da kyau ko? Kowanne yana kan shari'arsa mai zaman kansa, domin babu wani wanda aka turo shi a matsayin shi na manzo baki ɗayan halitta a zamaninsa. Kun gano wannan? Annabi Khadir daban yake, annabi Musa alayhi salatu wasalam daban yake, kamar yadda kika san annabi Ibrahim zamanin shi daban yake, annabi Lut kaga sama annabawa daban-daban a lokaci guda. Kun gano wannan da kyau? To amma annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shi kadai ne manzo Allah ta'ala ya turo shi ga mutane kafansu, Larabawa wanda ba Larabawa ba, domin kullun tunani waɗanda ba musulmi ba shine su nuna muku cewar ba wai addinin nan na Larabawa ne, ba naku bane. Kun gano wannan farfaganda kenan da suke yi. In kuma a nan Najeriya ne a nuna addinin nan na Hausawa ne, ba na sauran kabilu bane, su kuma Hausawa suke gaskata haka, sai ka zunce ai wani kabila ne. Yana gana akwai shakku kan bihi sallah ko akwai shakku kan cinyan kanshi, da zarar wannan kisanci tirin jahili ne, shi kuma jahilci mugun cuta ne. Ibnu Qayyim yake cewa wal jahlu da'un qatilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi muttafiqani nassun min alqur'ani aw min sunnati wa tabibu zalika al'alim ar-rabbani, a cikin nuniya kenan. Kun gane wannan? Sabili da haka haƙƙi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ki tabbatar da shi manzo ne na baki daya. Wa ma arsalnaka illa kaffatan linnas bashiran wa nadhira qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'an. To sai wani kuma yazo ya ce shi yana da wata shari'a shi ta daban, wacce shari'a ce ta amawa, akwai shari'a su ta khawas, kamar yadda annabi Khadir yake da shari'a shi ta daban, baya karkashin annabi Musa alayhi salatu wassalam. Kun ga duk wanda yake wannan, yake da wannan tunanin, lalle ilalla kafa shi ta zani. Muna fatan Ubangiji Allah madaukakin sarki ya tatar da mu akan abin da yake shine daidai akan tafarki na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Sai haƙƙi na biyu shine haƙƙin mahaifa. Abin da zai ga haƙƙin Allah ta'ala in ba kuma ta ba mun yi magana a ayatul kursi, darussa hudu muka yi ayatul kursi, wanda yake gaba daya suna magana ne akan haƙƙin Allah ta'ala shi kadai a jumloli guda nawa, goma gaba daya haƙƙin Allah ta'ala suke magana akai. A wajen karo muka yi maganar fa, sai da annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, shekara 23 ya dauka yana isa da manzancin nan, a ciki sai da ya dauki shekaru 10 tsantsar tauhidi kadai yake magana akai. A shekaru 13 ne aka gabatar da hajji da sallah da azumi da zakka da auratayya da cinikayya da komai da komai, a sauran shekaru nawa? 13. Amma a shekaru 10 tauhidi tsantsa, shine sai kiji an ce ayi magana amma kai ayi magana tauhidi, eh sai kiji an ce ayi magana amma kai ayi magana tauhidi. To yanzu magana me zani? Hafizul Hakim yake cewa shekaru 10 annabi tsira da amincin Allah su faɗa gare ya dauka yana cewa ayyuhan nasu ubudu, ya ku mutane ku bauta ma Allah wanda ba ku da wani ubangiji in ba shi ba. Da annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare ya tura Mu'az ibn Jabal zuwa ƙasar Yaman, me yake da shi? Sai da shi fa innaka ta'ti qauman min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illallah, ya zama na farkon abin da zaka kira su shine shahadatu an la ilaha illallah. to amma yanzu kin ce a tafi da awa amma kai magana tauhidi to magana me za a yi kin ce a tafi da awa kai magana aqida to magana me za a yi saboda ka don ne yake bauta ma wani Allah don ne yake ma wani Allah sujada da ke da yake ma Allah ta'ala duk da yake na ake yanzu abin da Annabi ya dauki shekaru 10 yana karantar da mutane akan shi shine za a ce wa kar ai magana shi wa magana tauhidi wa yana kawo sabani wai fa shi da ya kawo barnar ba shi ya kawo sabani ba wai ke da kika ce a hadu wace ke kawo sabani saboda tauhidi ma'anarsa wahada yuwahidu tauhid sun tsaya madaurin ki daya shine tauhidi shine al-ifrad fa amma wancan ya ce abu nashi wannan ya ce abu nashi an rabu ko ba rabu ba to su din kun ga rabuwa bi kenan sannan na hukun kuma yanzu ya ce a duk gaba ɗayan su sakura a zuwa abu nashi nau kenan uku sai wani yanzu ya ce duk su uku nan ba akan daidai suke ba shine akan daidai so nau kenan hudu duk ba mai da'awa kan tauhidi amma Allah ta'ala a karatun da muka ji an muku manta ba na wafudu na jiran da muka ce amanar abin nan suratul ali imran ta sauka daga aya ta farko zuwa ta 83 akan wafudu na jiran a cikin waɗannan ayoyi fa akwai bayanin Allah ta'ala qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimati sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a alla na'budu illa Allah saboda duk wani da za a bautawa fa kuma bayan Allah ta'ala wani saban rikici ne zai kunno kai to mai da aka bauta ma Allah ta'ala shi shi kadai shikenan saboda kan dai kuna neman hadin kai al'umma musulmai ta zama tana da hadin kai to shine a samu mata akan me za ta hadu kullum muna cewa a hadu a hada kai a hada kai ba ma magana akan me za a hadu akan abin da za a hadu shine hablullah da Allah ta'ala ya ce wa atasimu bihablillahi bai ce biha ba ilillahi ba sai bihablillah bi igiyar Allah ya nuna igiyar kwaya ɗaya ce ita ce la ilaha illallah wa bi shurutin sabatin kuma kada kuwidat wa bi nususil wahyi haqqan waradat kun gano wannan da kyau wallahi kai mu zalunci kanmu kan mu ha'inci kanmu idan an ce a hadu a san akan me za a hadu tauhidin nan shine mafita tauhidin nan shine matsira shine abin da za a tambayi mutum a cikin kabari wane ne ubangijinka wane ne annabinka menene addininka abuwa nawa kenan uku su za a tambayi mutum a kabari inda ba za a tambayi waye malaminka ba wa kake bi a nan duniya duk ba za a tambaye waye annabinka shi za a tambaye ka kawai baka duk wani aje shi jefe guda kama annabi sallallahu alaihi wasallam qul in kuntum tuhibbuna allah fattabi'uni yuhibbukum allah wa yaghfir lakum dhunubakum wannan shine kawai sai haƙƙi na biyu Allah ta'ala yake cewa wa bil walidaini ihsanan haƙƙin mahaifa kenan a wurare da dama a cikin alqur'ani ubangiji Allah madaukakin sarki yakan gwama haƙƙin sa na abauta mai shi kadai da kuma haƙƙin mahaifa na a kyautata musu kun gane jumlar haƙƙin Allah abauta mai shi kadai saboda duk wani nau'in bauta na Allah ta'ala da shi kadai ba a karkata da shi zuwa ga mahaifa mun gane wannan sannan su kuma mahaifa a kyautata musu Allah ta'ala yake cewa anan wa abdullah wa la tushriku bi shay'in wa bil walidaini ihsanan wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsanan qul ta'ala wa atlu ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bi shay'in wa bil walidaini ihsana kun ga ubangiji Allah madaukakin sarki ya faɗa haƙƙin sa na abota mai shishi kadai sannan ya faɗa haƙƙin mahaifa mahaifa ke san suna da wani haƙƙi a kanki na yadda babu wani wanda yi tarayya da su bayan annabawa nake nufi kun gane wannan da kyau ko babu wani wanda yi tarayya da su a cikin haƙƙi sai su shine ta sanadiyar su ne aka same ki wanda yake dukkan wani wanda ba su ba a duniyar nan ya ganki haduwar kan hanya ce daga babu zuwa lahira ko ba ka bane ko ba haduwa bace za a huce lahira ne sai aka hadu a nan duniya kun gano wannan da kyau ba lahira aka nufa ba kan za a ji to sai aka hadu a duniya shi ne fa amma sai wani ya ce wai yana da wani wanda ba Allah ba manzon Allah ba wai da suka fi iyayensa ku je yana cewa yafi uwata yafi ubana bai san mahaifan shi bane bai san haƙƙin iyaye bane, bai san haƙƙin mahaifa bane. Allah ta'ala yake cewa anishkur li walidayka, ku gane wannan da kyau. Haƙƙin mahaifa ba ƙaramin haƙƙi bane, haƙƙin mahaifa ba ƙaramin haƙƙi bane. Ubangiji Allah madaukakin sarki yayi wasici akan mahaifa, wa wasaynal insana biwalidayhi ihsanan hamalatu ummuhu kurhan wa wada'atu kurha wa hamluhu wa fasluhu, an yi bakwa kenan ko, wa hamluhu wa fisaluhu, an kullu ra alif jani, yawa sura konde karanta wa fasluhu shikenan, wanda ya gana tawafi salu sai sa alif ɗin na ilhaƙal, wa hamluhu da ɗaukan juna biyunsa, wafi saluhu da yaye shi salasu na shahara, watanni 30 ne ta ɗauki juna biyun a tsudda yau, a yi amai a faɗi tashi da ƙyar zama da dabara. Kun gane wannan da kyau ko? To amma wai shi ne mutum ya zo ya sha iskar duniya ya ji yana da wani wanda suka fi mahaifansa har ma ya faɗa da bakinsa, wanda ba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba, a shi manzon Allah kat ne ai, ai ba a kaddamar da kowa a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama. Cikakke imaninki ba zai cika ba sai kin ji kin fi son kowa, kin fi son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan kowa, iyaye da yaya, al-aslu da al-far'u kenan. Kun gane wannan da kyau. Akwai hadisi daga Amr ibn Shaybani wanda sunan shi ne Sa'd ibn Iyas, yake cewa haddasani sahibu hazihi dar, mai wannan gidan ya karantar da ni, wa ashara bi yadi ila dari Abdullahi ibn Mas'ud, sai ya nuna gidan Abdullahi ibn Mas'ud da hannunsa, ma'ana Abdullahi ibn Mas'ud ya karantar da shi kenan ko. Qal Abdullahi ibn Mas'ud yace, sa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama, na tambayi annabi ira da amincin Allah su tabbata a gare shi, na ce da shi ayyul amali ahabbu ila Allah, wannan aiki ne ya fi soyuwa ga Allah madaukakin sarki, ma'ana Allah yana da sifata al-mahabba kenan. Inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin, ayyul amali ahabbu ila Allah, wannan aiki ne, wannan nau'i ne na aiki daga cikin ayyuka suka fi soyuwa a wurin Allah. Ya zaki so ki ji wannan amsar? Ki ji ga wani aiki da Allah ya fi so, mu ce ko mu tsaya? Sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare ce, as-salatu ala waqtiha, yin sallah akan lokaci. Amma sai ki ga azhar da al'asar take hadawa, ba ta hada su sai ta rana ta yi ja. Ita sallar magariba sai ta gama girki, ba ta gama girki sai goma saura. Ko kuma haka kawai a zauna a gindin bishiya ai ta fira lokacin sallah, haka kawai fa, babu sidi babu sadada. Malam wajen ɗari uku za ku ta tashi, to bari mu tashi mu yi sallah, mun ji an kira sallah. Cewa da taifa mun ji an kira sallah, sallah karfe biyu take nufi fa. Sannan su ba sallah karfe biyu tuni sai riga sun yi sallah, su hama sai rufe masallaci, sannan sai ta ce mun ji an kira sallah. ‘Yan uwa, sallah wanda yake ita ba wahayinta aka yi na a saukar da ita ba, Allah ta'ala ne ya kira manzon shi, manzon tsira Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya je can ya je ya karɓo ta. Kun gano wannan? Ya je can ya je ya karɓo ta. Bainana wa bainahum as-sala, abin da ke tsakanin mu da su shine sallah. Ko suna sallah? Ba sa sallah. To mutum ya zama baya sallah ba shikenan ba? Amma sai ke ga mutum ya tafi fatauci, mijinta ya tafi fatauci, ko ta tafi ina ne, an tafi kasashen kudu, shikenan ba a sallah. Sai ki ji da baki shi yana cewa ina, ai da aka tafi kudu ba a sallah. Ki ji a ce yau da bane da sallah kwana 40 ko yau watan shi 6 tunda ya baro arewa, ya zama arne, ya zama kafiri bai sani ba. Malamai Allah ta'ala ya sauke dewa daga cikin malamai sun tafi, duk wanda ya bar sallah ya kafirta. Allah ta'ala ya ce abin nan, fa in tabu wa aqamus salata wa atuz zakata faqallu sabilakum kufa ikhwanukum fi din, shine mutum sai ya bar sallah, ta bar sallah haka kawai, ta yi baƙuwa, wace baƙuwa ce da ta shi a yi sallah da ita mana? daɗin fira kawai ai ta fira babu sallah wannan kada mata su ji wannan labarin in dai ai zama ne ko biki Allah ta'ala ya sauwaki qultu sai Abdullahi dan Masauri ya ce summa ai sannan kuma sai me bayan me kenan bayan sallah kuma sai me sai mai ki Allah kira da aminci Allah tabbata ga da yace birrul walidain biyayya ga mahaifa biyayya ga mahaifa shi ce biye da wannan kun ga bayan haƙin Allah shine me sallah sai kuma haƙin mahaifa amma sai ki ga wata ba ta jin maganar mahaifanta kawata ce take juyata kawata ce remote din ita take jujjuyata wannan ba karamin masifa mace za ki ga ta zo tana karantarwa ko tana hidima tana ne tana ne tana ne amma in dai batun mahaifa ne sai ki ga kuma ta samu ta fada a wannan wurin wannan kuma da yawa ana samun kusuri a wannan bangaren sosai da sosai sai mutum ya bar wajibi ya tafi ga abin da ba wajibi ba haƙin mahaifa ko da mahaifa suna kafirai ba musulmai ba wajibi ne mutum ya musu biyayya akan dukkan abin da yake bai saba Allah madaukakin sarki ba duk abin da yake ba shirka ba kun gano wannan da kyau wanda ga cikin malaman mu yake cewa abin nan Khuzayl yake kawo maganganun magabata wani yayi tafiya zuwa aikin hajji daga kasar Iraki zuwa aikin hajji a kafa so uku yayi wannan tafiya kun gano maganar so uku yana zuwa aikin hajji daga Iraki a kasa da ya dawo bayan ya gaji ya kwanta ya dawo ya zo ya samu akwai tafiyar da yana dawo ya zo ya samu mahaifiyar shi tana bacci da take bacci sai ya ji tsoron ya tayar da ita domin ba ta kammala bacci ba sai ya kwanta kusa da ita da ta tashi sai take taba shi ya je ya ɗebo masa ruwa ta sha sai yake jin kamar ya gaji wanda yake ɗebo ruwan ya sha to zuwa ina ne ko da yake ce a ɗakin ne ya buɗe tsaranda ya ɗebo ko ki ce a tsakar gida ne ya fito waje ya ɗebo ko ki ce a rijiya ne ya fito unguwa ya samu dukkansu ya yi daidai da tafiya aikin hajji a ƙasa daga Iraki bai kai ba sai daga baya sai ya ankara sai je ya ɗebo ya zo ya kasa bacci gaba ɗaya ya je yake ta tambayin malamai yanzu ya zai yi mahaifiyar shi ta ce kaza ya je yana ta aikin hajji wanda yake asali aikin hajjin Allah ta'ala sai da ya gina dalilin man istafa ilayhi sabila na farko kenan na biyu da na uku fa na biyu da na uku ka aikin gwanan ba wajibi ba ne to amma shi aikin biyayya ga iyaye akwai wani haddi da aka ce in kin kai iyanan kin biya haƙin babu shi kun lura da wannan babu shi dole da haka dole ne a tashi tsaye sosai da sosai mutum ya san haƙin mahaifansa ya tabbatar da ya bayar da haƙin mahaifansa kada famu a sha'afa ko bayan mahaifa sun rasu suna da haƙi akan mutum ko bayan rasuwarsu suna da haƙi akan mutum haƙinsu ne ya yi musu addu'a bayan rasuwarsu haƙi ne ya yi musu addu'a bayan rasuwa ku lura ya yi musu addu'a bayan rasuwa ba wai ya sa ai musu addu'a ba kiji suna cewa akwai ladan tini a kawo ladan tini wai a kawo kudin addu'a ladan tini bayan an gama addu'ar mamaci to kuma wai ladan tini wai ai ma iyaye addu'a wannan fa shine fa malam tambayar malam guruza kenan tambayar malam guruza shin ina aka san majaza addu'a baitin janaza nan ga malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba tambayar malam guruza kenan malam guruza yana tambaya wai shin ina aka san majaza ina aka san halaccin addu'a baitin janaza baitin an kammala jana'iza a dawo gida kuma a shimfiɗa tabarmi a waje ai ta addu'a ina aka samu halaccin haka Aliyu na Mangizari ne fa yake wannan cikin infiraji malam guruza yake tambaya wai ina aka samu halaccin haka sai malam mai bada amsa yace nan ga malam mai gamaza an samu amsa yin haka ne wurin malam mai gamaza, wai malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba, shine malam mai gamaza wanda bai komai da tambaya ba. Shi malam mai gamaza ba sanin kabali ba ba'adi, bai san kabali ba, bai san ba'adi ba. Kun gano wannan da ke ko? Allah ta'ala ya tsare mu. Sabili da haka babu addu'a mafi girma da ke zaki ma mahaifanki ko ki ma ƴaƴanki. Duk wani wanda ba ke ba ki sani ta yake zai yi. Kin ko san gyara bai kamar kashi ba. Shi gyara ne ko yayi ko bai ba. Ke wajibi ne a kanki. Kun gano wannan da ke ko? Yana daga cikin haƙƙin mahaifa a kanki ki biya bashin da ake bin su bayan rasulunsu. Kun gano wannan da kyau ko? Ki biya musu bashi. Yana cikin ihsani ga mahaifanki idan suka rasu ba su yi aikin hajji ba, ke kuma kin taɓa yi, ki je ki musu aikin hajji. Kin gano wannan da kyau? Ki je ki musu aikin hajji ko ki biya kuɗi a je a musu aikin hajji. Amma ki san wanda za ki biya fa? Kada ya je yana aikin hajji, aikin hajji na zan shi. Ma'ana yanzu dai har bayan rasuwar mahaifa dai suna da haƙƙoƙi a kanmu, kusan haƙƙinsu ba ƙaramin haƙƙi ba ne. Allah ta'ala yake cewa bil walidaini ihsanan, mahaifa kuma a kyautata musu, a kyautata ma mahaifa. Sabili da haka haƙƙoƙin mahaifa ba ƙananan haƙƙi ba ne. Yana daga cikin haƙƙin mahaifa abokan mahaifanki waɗanda yake danginsu ne ki dinga kyautata musu, ba wai bayan dan sanar da su ba shi kenan alaƙa ke da su, shi ma kuma ya tsinke. Ta yadda inda ba din da ba ku haɗa jini da su ba, ba ƴan uwanki bane na jini, amma ƙawayensu ne, kin san su ne, ƙawayen mahaifa yake ne ko abokan mahaifanki ne, ta sanadiyyarsu ne ki dinga kulawa da su. Ina fata mun gano wannan da kyau. To kun ga yanzu a waɗannan bayanan da muke, addu'a wani ɓangare ne na kyautata ma iyaye bayan rasuwarsu, ba shi ne gaba ɗaya kyautata ma iyaye bayan rasuwa ba. Ana fata mun gano wannan da kyau. Kuma tukuru za mu tashi a dinga musu addu'a, don su suke sanadiyyar zuwanki duniya, ta yadda in ba din da su ba fa to da tuni shikenan. Kuma da tuni mutum yana can a Adam a babu. Ana fata mun gano wannan da kyau. Amma wani ba shi ke sawa a mai iyaye su jaraba kuma. Wai a ce wai biyayya ga iyaye shi ne ki musu, ki durƙusa musu. In ba ki durƙusa musu ba, to ba ki musu biyayya ga iyaye ba. Wannan ba addini ba ne. Wannan zuzuge so su bai ma wannan kariya, zai ce ya Allah ta'ala ce wa rafa'a abawayhi 'alal 'arshi wa kharru lahu sujjada. To yanzu iyayen da suke ma annabi Yusufa. Yanzu wa kenan zai yi? Iyaye ne za su yi ko iyaye ne za su yi? In za a bi yaren shi kenan. Saboda ga haƙƙin Allah daban, haƙƙin mahaifa daban. Kada a ɗauki haƙƙin Allah a bai wa mahaifa. Kun gane wannan da kyau? Balle mutum ya ci ya ƙoshi mahaifansa suna jin yunwa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya mutum zai yi? Ina fata mun gane wannan da kyau. Kar ku manta fa da Abdullahi dan Mas'ud ya tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam waɗancan tambayoyi guda nawa? Biyu. Na farko as-sala, na biyu birrul walidaini, sai na uku yace summa ai, sannan me kuma? Sai ce al-jihadu fi sabilillah, sai jihadi domin haɓaka addinin Allah. Ma'ana jihadi yanzu yana bin bayan biyayya ga iyaye. Idan iyaye suka ce kar ka tafi, shikenan. Haka malamai suka rubuta duk alitafansu. In dai ba abokan gaba sun shigo cikin gari ne suna karkashe mutane ba, to nan ne dole a tashi maza da mata domin a kwaci kai. Amma za a tafi jihadi, dole sai da izinin iyaye. Dole sai da izinin iyaye. Mun gane wannan da kyau ko? Sabili da haka mutum ya san haƙƙin iyaye sosai da sosai. Kada daɗin aure ya sa mutum ya manta da mahaifansa. Daɗin aure ya sa ta manta da iyayenta, ko ya sa ya manta da iyayen shi. kina mata ta kware kullun ki dinga nusar da mijinki mai gidanki iyayen shi fa ke shi kuma ya dinga nusar da mai dakin shi mahaifanki fa kun gane wannan da kyau su mahaifa suna da haƙƙi mai gida yana da haƙƙi mata tana da haƙƙi kowa yana da haƙƙin sa ba daukar haƙƙin wani a baima wani kuma haƙƙin wani ba zai danna wani ba kun gane magana da kyau na'am wani hadisi da muka karanta yanzu hadisin Abdullahi ibn Mas'ud kenan hadisi ne wanda yake Imam al-Bukhari ya rawaito shi Imam Muslim ya rawaito shi wannan lafazin na Imam Muslim ne haƙƙin iyaye yana da yawa sosai da sosai na ganin saboda lokaci zamu dasa aya anan akan abin da ya shafi haƙƙin iyaye amma shi karan kanshi haƙƙin iyaye kamata ya ware mai darusa ba darasi ɗaya ba domin a yi bayanin sa suna raye suna da haƙƙi akan mu bayan sun koma ga Allah suna da haƙƙoƙi akan mu ina fata mun gane wannan da kyau sabili da haka yanzu ban san akwai wani matsayi da zaki iya kaiwa ki ce in kika kai wannan cicif kin biya haƙƙin mahaifanki ba ke dai ki Allah ta'ala kuma ya nasanta miki kina daga cikin lafuzan addu'an da zaki dinga yi Allah ta'ala yana cewa wa qur rabbi rahmuhuma kama rabbiyani saghira rabbi rahmuhuma kama rabbiyani saghira rabbi rahmuhuma kama rabbiyani saghira ana fata muna fahimta ina dada jaddadawa addu'ar ki da kike ma mahaifanki a sujjada kun san ana addu'a a sujjada wa du'a'u fi sujudi da yin addu'a a cikin sujjada ana yin addu'a a sujjada ana yin addu'a bayan kin kammala at-tahiyya ko kin kammala tahiyya ko kin kammala tafiya inji mutanen sako take nan ko suka ce tafiya idan kin kammala kafin sallama annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare ce kina da maki addu'a ya karantar da lafazin addu'a ma'ana dai duk wata addu'a da zaki karki manta da iyayenki karki manta kuma ka'idar addu'ar annabi nuhu alaihi salatu wasallam yayi addu'a yace rabbi ghfirli wal walidayya wal man dakhala baytiya mu'minan wal mu'minina wal mu'minat addu'a gare ki addu'a ga mahaifanki sannan sai kowa ya biyo baya kun gane maganar kanki zaki fara mu addu'a sai ki wa mahaifanki nawa kenan biyu sannan kuma kowa sai biyo baya mai gida ya biyo baya yara kowa ya biyo baya kuma ba haka annabi nuhu alaihi salatu wasallam ba rabbi ghfirli wal walidayya Allah ta'ala ya samu dace sai haƙƙi na uku shine haƙƙin dangi na kusa da Allah ta'ala yake cewa wa bizil qurba da kuma dangi na kusa ma'ana dangi na kusa su ma suna da haƙƙi akan mutum sawa'u waɗannan dangi din makwabtanki ne ko ba makwabtanki bane idan makwabtanki ne kuma abin ya dada karuwa kun gane wannan da kyau ko wanda yake dole a dinga sadar da zumunci kada ya zamana kawai din kin samu budi shikenan an manta da dangi an shigo birni shikenan kuma an sha miyan manja an manta miyar kuka da miyar kalkashi ana fata mun gane wannan da kyau dangi na kusa danginki wanda suka hada kina da alaka da su ta bangaren mahaifiyarki ko ta bangaren mahaifanki ko kuma yan uwanki ne uwa ɗaya uba ɗaya ko uba ɗaya ko uwa ɗaya duk gaba ɗaya danginki ne kuma kowanne yana da haƙƙi a kanki kun gane wannan da kyau ko amma zai ga shedan kullum yana kokarin sanya wata jumla a cikin mutane wai ai su wani ɗakinsu daban su ɗakinsu daban shikenan ba danginki ba ne kun gane maganar Allah ta'ala ce wa bizil qurba daga dukkan da kuma dukkan dangi da kyautata ma dukkan dangi na kusa haka Allah ta'ala ya faɗa yana maganar menene albirru yace walakin albirra man amana billahi wal yawmil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin sai yace wa atal mala ala hubbihi zawil qurba dangi na kusa saboda ka danginki na kusa suna da haƙƙi akan ki haƙƙin kuma yana da ƙaruwa idan ya zamana kina da wadata su kuma ubangiji Allah madaukakin sarki bai yalwata musu ba annan bai yalwata kowa yana kan jarabawa ne mun sha maimaita wannan da ke da yake da shi jaraba ki Allah yi da su da suke da shi jaraba su Allah yi kun gano wannan da kyau ko amma kare ki ji cewar wai to yanzu ga biki yazo in naje me zan kai wai wannan ya hana ki zuwa to ki sani shi dan ya fara miki wahayi aka ko kuma wallahi kina so ki kai zumunci ki sare da zumunci kin dade biki je ba to amma yanzu in kin je me zaki kai musu to yanzu sare da zumunci wajibi ne shi abin da zaki kai musu fadla ne falala ne yanzu falala yana dakatar da wajibi baya dakatar da wajibi sabili da haka dan tunanin in kin je me zaki kai musu ba zai hana miki ki sadar da zumunci ba to yanzu yige na sai ki je hannuna dukan cinya sai ki je haka me abin nan a je a gaggaisa a dawo to da ki je haka baki ba da komai ba da kuma baki ba da komai kuma baki je wafa idan duka mafsada ne wane ne a tunaninki wane ne aƙalla adina mafsada domin wabidu ta zaunu fasidi ta gabal adina to amma wannan abin yana nan ya cika kwakwalan mata har da maza din ma wai in na je me zan kai musu ku gyara mu wannan shiru wai in ta je me za ta kai musu saboda dole a cire wannan abin aka dole a cire wannan tunanin wahayi ne na shaidan wa'inna shayatina kuma la yuhuna ila awliyaihim liyujadiluku ma ki Allah tsirara mace Allah tabbata gare yake cewa as-sadaqatu alal miskini sadaqa sadaqa ga miskini wannan sadaqa ce mai zaman kanta amma wa ala zirrahimi sadaqatun wasila idan kuma kika bada ita ga danginki na kusa to sadaqa ce kuma da sadar da zumunci nawa kenan biyu kowanne maslaha ne to wace ce a'ala mai guda biyu shine a'ala akan mai guda daya kun gane maganar idan kika ba wani sadaka kina da lada daya mana abu guda kike kenan idan kuma kika baima ba wai lada daya ba abu guda kike idan kika baima danginki na kusa kin ba da sadaka kuma kin sadar da zumunci nawa kenan biyu kenan akwai ladan sadaka akwai ladan sadar da zumunci kun bai tona da ke ko amma kullun tunaninmu shine wai ita ba ta sadar miki da zumunci sai ya zama na kina ganin kamar ita kike yiwa kin je so ɗaya kin je so biyu ba ta zo ba shikenan na uku kuma kun yi shiru sai ta cewa ba za ta je ba ko kuma akwai biki da yawa a kanta amma ta haifuwa ɗaya bata bata komai ba an bata na biyu yanzu ta je kunya za ta ji haka ne ko ba haka bane kun yi shiru dole kun ga yaki waɗannan al'amura kuma a cikin mutane fa akan samu wanda yake inuwa jinya ne nan nesa kan sha sai ki ga Allah ta'ala ya wadata mata Allah ta'ala ya wadata shi amma dangin shi kandas suke kandas ko laima ba su da shi na can nesa ne suke amfanuwa ba shi yanzu mai karanta hadisi annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in kika baima na kusa sadaka sadar da zumunci in kika baima na nesa sadaka zalla balle kuma ki ji an ce wai ana gaba tsakanin yan uwa ki ji ana gaba ki ji sun ce shekara su uku wa ba a magana da juna in aka rayu sai a magiran su daya wai ba sa magana da juna ana samu ko ba a samu ko a cikin mata ko a cikin maza duk ana samu waɗannan al'amura ɗin uwa ɗaya uba ɗaya ana samu uba ɗaya ana samu uwa ɗaya ana samu babu irin wanda ba a samu ki ji ƴaƴan can ɗakin da na can ɗakin gaba ɗaya gobara bala'i rashin zaman lafiya duk ya tashi a kansu kuma ta sanadiyyar iyayensu kuma alhali dangi ne na kusa dole ne a tashi fa a magance waɗannan al'amura dole a miƙe tsayin daka a yi maganin waɗannan al'amura ɗin Allah ta'ala ya tsare mu Allah ta'ala ya sauke sai haƙƙi na hudu shine wanne waliyatama sune marayu marayu sune aliyatama marayu kuma sune wanda maraya shar'an shine wanda mahaifinsa ya rasu bai balaga ba shine maraya amma sai ki ga gandedan saurayi ya ce shi fa maraya ne sun gane wannan da ke ko wayan su marayu ne a wannan ba marayu ba ne saboda haka marayu suna da haƙi al-imam ibnu kasir a daidai ne yake cewa wazalik abin da yasa li'annahu faqadu man yaqumu bi masalihim domin su yara sun rasa wanda zai tsaya akan masalih nasu dinkin sallah dinna sai dai ya gaba ban wani ma wani kun gane wannan da kyau ko sai dai ya ga wani to a tira wani mana sai dai ya ga cewar wani a jikin wani ina laifi a dinkin sallan da kike ma yaranki yaranki biyar ko goma in ji gada da marayu biyu ko uku a ciki za su yi galisafi haka ne ko ba haka ba ne sai ki ga taimaka ƴaƴanta dinki uku dinki biyu dinki hudu na sallah ranakun sallan nan da ran farko da rana biyu da na uku kowace rana akwai sai sun yi canji amma ga marayu nan ko ɗaya ba su samu ba ana samu ko ba a samu ita duniyar nan fa hudusun ce fana'un farariya ce ƙarariya ce kuma shi ma mutum ya ji cewa zai iya mutuwa fa ya bayyana shi akan haka wale khashal ladina la tarakum min qalbin zuriyatan dha'afan khafu alaihim falyataqullahu li yaqulu qawlan sadida amma dole mutum ya dinga tuna shi ma fa yana da yara kanana zai iya mutuwa ya basu wannan hali za su tsinduma Allah ta'ala kadai ya sani doka mu a taimaka ma marayu sosai da sosai Allah ta'ala ya ambace su a cikin wannan aya din da yake wa atil mala ala hubbi zawil qurba wal yatama da marayu to wannan fa kenan an ce a kyautata ma maraya sai kuma ka ga wani saboda tsabagen rashin abin nan dukiyar da Allah ta'ala ya sa aka ban ma maraya din shi ya tasa a gaba yake ce ham 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 kamar gobarar daji ya rasa me zai ci sai dukiyar maraya wanda Allah ta'ala ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman lalle dukkanin waɗanda suke cin dukiyoyin marayu da zalunci innama ya'kuluna fi butunihim nara abin sani kawai suna ci ma cikin su wuta ne wuta balbal suke ci a cikin su wannan abin da suke ci ba wuta ce wa sayaslawna sa'ira da sannu za a kona su a wuta sa'ir a wuta da ake rurutata ta saboda ne cin dukiyar maraya ba shi da kyau Allah ta'ala ce ayi wa batalul yatama hatta idza balaghun nikaha fa in anastu minhum rushdan fadfa'u ilayhim amwalahum wa la ta'kuluha israfan wa bidaran an yakbaru wa man kana ghaniyan falyasta'fif ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا وابتلوا اليتامى كدنغا غدا كدنغا جرب مرايون داك دنك أصحى النوكو أم بك مرايا بذلك بشي هكا كوي ويبقى دوكا شبا يلالا شي بقى مي فدا يلالا شي كوي داي متوكيشي وردوكا باشيني متاكين كرشي نالا دبتواما كوشيني متاكين كرشي amma kuma me yasa da yaro yayi banna kuma shi yake fara yi yanzu idan yaro kika aike shi aiken minti biyu yaje minti goma ya dawo kika dake shi to idan ya tafi kika aike shi yaje minti goma shi bai iya da kudin fa shi kuma ya zaki mai a ani aikin bai nake kika ce me na farko ya je minti uku ya dawo da ije sai yi minti goma ya tsaye yana ta wasa amma ya so ya dawo sai ta doke shi to da ta sake aike shi sai yi minti goma sha biyar kuma iyar da kudin shi kuma me za su yi mai sai kisa to amma me yasa muke daukan duka shine matakin farko shine na ƙarshe akan ladabtarwa kun gane wannan saboda haka maraya ana ladabtar da shi ba za a bar yaro ya zama sai wai a ce miki wai dan ba danki bane ai maraya ne karki in ya lalace ke za a ce sai a ce dan ba danta bane amma ai ga ƴaƴanta nan dukan su take idan su gyaru ko ba kai yake ba yanzu neman yadda Allah zaki duk abin da yake daidai ne ga marayan nan iya tunanin ki shi zaki amma in kika ce zaki nemi yardan mutane to a lokacin da wani yake ki tsaya lokacin wani zai ce ki wuce Allah ta'ala ki tabbatar le ta mata idza balagun nikafa in anasu min rushdan idan kuka tabbatar da cewa sun samu rushdan sun samu wayau sun fayyace al'amura sun gane lissafi kun ga anan shikenan bayna anasu min murshidan fadfu ilayhim amwalahum hatta idza balagun nikaha na farko ya zamana sun balaga na biyu kuma ya zamana suna da wayau ko da sun gina zaki ga wani saurayi ne gandandan amma ba shi da wani wayo abin naira 30 sai a sai mai da shi 150 ai ba mun shi kudin ba mun shi ne ko sai cire ibayar mun gano wannan da ke to haka za a dinga koya musu akoya musu sana'a akoya musu tela da safe ya je makaranta da yamma ya tafi da ina ne yana wannan sana'a yana kaza kada a bar shi haka kawai fa sai dai kawai shi bai san komai ba sai dai a tara ne ya ci kawai ba haka ake yi ba sai ya zama mutum ya halaka da dukiyar baki dayanta wannan ba tsari ne na musulunci ba Allah ta'ala ya ce fa man kana ghaniyan falyasta'fif wa man kana ghaniyan falyasta'fif duk wanda yake mawadaci ne aka ba shi dukiyar maraya ya kani daga dukiyar ya gyara ta kawai amma ba zai ci komai ba amma wanda ya zama fakiri ne fa falyakul bil ma'ruf ya ci da yadda shari'a ta tsara kamar ya zai ci aikin nan da kike yi na kulawa da dukiyar maraya inda wani kika sa yayi nawa zai ci nawa za a bashi a kullun za a bashi naira 300 ne shikenan sai ki ci sai ki cire 300 kudin aikin ki ko ba shikenan ba ko kuma akwai wani abu in kika cire 200 kinga kin zalunci kanki in kika cire 500 fa yawwa so da gurgudan abin tunda kula da hidimar ita ta sa biki naki aikin ba sai kina zai ki cire gurgudun bil ma'ruf amma sai ki ga wata ta tafi dukiyar maraya ko an mutu an ban mata ko an mutu an bawo mai gidanta da dukiyar ham sun cinye gaba daya to mutun ya san ya tuta in ya ci dukiyar maraya inga Allah ta'ala ya lissafa haƙin marayu daga cikin huququl ashara dole mutun ya kula da haƙin maraya sosai da sosai sai haƙi na biyar shine wani haƙi al-masakin haƙin miskinai marasa shi wannan da yake ba su da shi kun gano wannan da ke ko ke kuma kina da shi sai Allah ta'ala ya ce to ki bashi shi ma hankalin shi ya kwanta a diga mishi a daidai nan Ibn Kathir yake cewa wa humul muhawij sune mabukata min zawil hajat daga ma'abuta bukatu allazina la yajiduna man yaqumu bi kafayatihim wadanda yake ba su samu wanda zai tsaya ya dinga kulawa da su ba to dole ne wadannan ya zamana a dinga kulawa da su wadannan sune miskinai wadanda ba su da shi akwai bambanci tsakanin miskine da fakiri wannan kawai idza istama'a ne iftaraka wa idza iftaraka istama'a amma duk fakiri miskini ne duk miskini idan suka haɗu ne ake bambance su kuma a cikin suratu at-tauba inna masadaqatu lilfuqara'i wal masakin kun gano nan da ke ko nan to amma wata kwakwaraye muke da su wai na aka ce wani miskini ne shine gajiyayye mai yankakken hannu ko gurgu ko waye-waye masaki kenan ji Bahaushe saboda haka ko zakatul fidiri su ake tattara ma sai ki ganshi a bakin mobil ko a bakin round da katon buhun leda da sabon abin ki fita sallar idi yayi buhu ɗaya ko buhu biyu haka ne ko ba haka ba ne ai wannan ba wai a littafi ba ne balle a ce wai ko nake karantawa ai gashi nan kowa yana gani suke bi ko ina Allah ya ba ku su samun naku shine namu wannan fa ba miskini ba ne ba shi Allah ta'ala yake nufi da miskini ba miskini shine marashi sawa'un yana da yatsunsa goma yatsunsa 20 sawa'un yana da hannayen shi marashi akwai wanda yake a zaune yake wallahi ya fi wani wanda ke tsayan haka ne ko ba ka bane akwai wani da ake ba da labari Allah kada ya san ingancin labarin ya je nan bakin mobil zai bada sadaka akwai wata waya ce ma har da kostomomi akan a bada sadaka din da yadda ya tambaya ina wace yake ba sadaka sai kawata take cewa ai daya daga cikin motocinta ne suka fadi shine ta tafi ashe shine miskini ke jiwa suna da mashina ana musu kabu-kabu wani suna da motoci wani suna da gidaje ana musu haya wannan fakar gumanta baya hana kuma a cikinsu a samu wannan da ba su da shi din amma tunanin da muke da su wai su ake bai masaraka ba shi bane za ki ga wata a gidansu akwai mabukaci a makwabtansu akwai mabukata haka ne ko ba haka bane ku kun sani tunda suna shigo gidanku komai sai sun roka muciya sai an roka fefe sai an roka mara sai an roka akushi sai an roka gishiri sai an roka ruwa sai an roka wuta sai an shigo an ce a bamu a san mana ga ruwashin wuta in ku so nan gida in dai ba tana tona ma mutunta asiri ba ai wannan gidan lalle gidan babu ne haka ne ku ba ku bane in dai ba tana cikin matan da mutunta zai ba ta kudin cefane baki daya a sanar sai ta soke kudin sai ta tura makwabta a aro mata wuta ba a san mata wuta ba Allah ta'ala ya sauke saboda kan mu fahimci cewa miskine suna da haƙƙi akan abin da Allah ta'ala ya ba ku kuma za ku ciyar da shi ne akan abin da ya dauro akan bukata ya saluna kama za yin fukuna ya saluna kama za yin fukuna qul lil af abin da ya karu a fassara Abdullahi dan Abbas saboda kun ga yanzu a cikin waɗannan haƙoƙi guda goma miskine suna da haƙƙi kun gane wannan da kyau sabili da haka duk waɗannan haƙƙi suna kanki ne haƙƙin Allah yana kanki haƙƙin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana kanki haƙƙin duk waɗannan kowa yana da haƙƙi a kanki sabili da haka ki yi kokarin kowanne yake bashi haƙƙinsa sai haƙƙi na nawa na shida shine waye jari aljar zil qurba shine makwabci kuma makusanci gashi makwabcinki ne gashi kuma dan uwanki ne wannan shine fassara Abdullahi dan Abbas na bakwai shine aljarul junu shine makwabci manisanci shine Abdullahi dan Abbas yake cewa wal jaru zil qurba yani allazi bainaka wa bainahu qaraba da Allah ta'ala ya ce wal jaru zil qurba shine makwabcin da yake tsakaninki da shi akwai wai binna makwabci yake ce kuma akwai kusanci na jini kun gane wannan da ke ko makwabci yake ce kuma akwai kusanci na jini wal jarul junubi shi kuma makwabci manisanci shine wanda yake tsakaninki da shi babu karaba sai dai makwabci ya ce shi ma tana da me kun yi shiru tana da haƙƙi makwabta makwabci yake ce kuma ƴar uwarki ce tana da haƙƙi a kanki kun ga daman ɗazu tana da haƙƙi na ƴar uwa yanzu kuma tana da haƙƙi na ita makwabci yake ce sannan kuma makwabciya ita kuma wacce yake makwabci yake ce ba ƴar uwarki ba ce kowanne yana da haƙƙi amma sai ki ga makwabta ana dambe waya ce wai mata an je ana raba su ai maza aka sani da fada ko Allah ta'ala ya sauke su maza baki a jin kace ne ce sai dai kawai ki ga ana kulli in ji yara ki sun ce zan ma kulli kai da riya Allah ta'ala ya tsare baki daya saboda haka kun ga waɗannan makwabta din kowanne yana da haƙƙi to amma me na gaba al-imam al-auza'i zaka al-musabbihu kun gane wannan da ke ko yake cewa gargwadan haddi na makwabcinki shine 40 dama 40 hagu 40 gaba 40 baya ya inganta zuwa gawa shine abin da nace ya inganta zuwa gawa shi za na faɗa muku sunan shi zai yi wani ya ce hadisi ne to kin gana ana bin shi bashin dalilin ya aka yi zama hadisi zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kun gane wannan da kyau ko saboda haka sai ki kirga 40 gabanki 40 bayanki 40 dama 40 hagu duk makwabtanki ne in zaki kwalama ko da baki yanka tsokan nama ta kai 40 ba sai ki ƙara ruwan miyar kin san dai ruwan ba sai ake yi ba shi za ka ce a ƙara ruwan ba sai a ƙara naman ba dan nama yana buƙatar hali amma ruwan a ƙara shi sai ka diddiga ka diddiga amma sai ki ga wata a gidansu gidansu ko dai ya zama ne gidan haya ne kun bai sonan da kyau ko gidan haya ne to amma sai ki ga kowanne wai ka zo na zo shikenan wanda yake ko da ba musulmai bane suna da haƙƙi ya gamata ɗabi'a ce ta zama tana wakiltar musulunci ko da baki ce komai ba ɗabi'a ce kawai ta zama ta wakilci musulunci mun bai sonan da kyau haka ake buƙata to balle kuma ya zamana mai gidansu ɗaya ba ƙarshen makwabtaka ba kenan mai gidansu ɗaya akwai wani makwabtaka da ya je wannan amma sai ki ji ta ce ki ji ana cewa kwana yau wata biyu ba sa magana da juna kuma wai suna zuwa makaranta shi za su mazanan suke cewa sun so ki zuwa makarantarsu don ba su ga amfanin karatun ba e mana amfanin ilimi shi ne aiki da shi in babu aiki da shi ba shi da amfani kun gane maganar sai ki ji an ce wata biyu ba sa magana da juna in kike ma wannan magana zai ta ce ai tana mata sallama tana ɗaga murya wurin sallamar ki tambaye ta kina ɗaga murya ko a ciki take yi ai tana gaida ita kina ɗaga murya in da kika ce assalamu alaikum wa rahmatullah ke san duk wani waswasi ya fita an tashi lafiya ba sai ki ta daga murya ba yasuwa ne to shedan ba zai bari ki faɗi wannan ba wai sai ne ki faɗa a zuci ita kuma wata kila ta ji wata kila ba ta ji ba sai ke ki rike wannan a matsayin aikin kin yi mata sallama wai ba ta amsa ba kada ki manta haƙƙi ne akan ki ki mata kullum mu abin da ke tunanin mu ba ke tunanin akwai haƙƙin da ke kanki abin da ke wajibi akan ki shine ki sauke sai ki ji cewa a'a ai wance mata ina da haƙƙi akan ta bata sauke min ba yanzu kowa da kowa yana da haƙƙi akan kowa kenan abin da ake buƙata fa a wannan hali da muke ciki wa hadha zamanu sabri mallaka billati ka qamzin ala jamrin fatan juminal bala a wannan hali da muke ciki ki yi fatan duk haƙƙin mutane da ke kanki ki sauke naki ki roƙi Allah ta'ala wannan shine ya gagara sai ki ga ta ce to ai mai gidanta mai yana mata kaza ai wanta tana mata kaza ai wanta tana mata kaza ba za ki tunanin yanzu haƙƙi ne wajibi a kanta ita ta sauke ba ita ma waccan wajibi ne ta sauke nata in ba ta sauke nata ba Allah ba zai tambaye ki don me ita ba ta sauke ba amma ke in ba ki sauke ba za a tambaye ki don me ba ki sauke naki ba mun gane karatun sabili da haka a wannan hali da muke ciki kowa ya yi kokarin sauke haƙƙin wani da yake kan shi shine kawai abin da zaki ki tsira amma in ba haka ba to lalle ilallah kin bi doguwar hanya zan mu karanta hadisi guda hadisin Abdullahi dan Umar yake cewa lalle maki Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi yace ma zala jibrilu yusini biljar malaika jibrilu bai gushe yana mun wasici da makwabci ba makwabci fa ka kula da makwabcinka kai kaza da makwabci hatta zanantu annahu sayawrifuni sayawrifuhu har sai da ne zan cewa malaika jibrilu zai sanya makwabci daga cikin magada wai ki san cewa makwabta suna da haƙƙi makwabtanki suna da haƙƙi akan ki kun bai ce nan da kyau al'amarin ba al'amari ne na wasa ba al'amari ne da mutum kowa zai ji a jikinsa ki yi kokarin ya za a ki ga kin sauke haƙoƙin da ke kanki amma malam sai ki ga kwata-kwata makwabtanta ba su da komai wata tana can wani wuri kawai ita take jin me ke faruwa makwabtanki suna da haƙƙi a kanki sawa'un sun yi miki biyayya ko Allah ta'ala ya gindaya sharin da ya sun miki biyayya bai shar'anta ba. To daga yanzu naki shine ki cire wajibin da ke kanki. Nasu kuma ki roki Allah Ta'ala ya taimaka su sauke. Ranar alkiyama dai ba za a ce baki sauke wajibin su dake kanki ba. Shikenan. Amma irin gaba da ke faruwa tsakanin mata tsakanin kaza ya kamata a ce karatutukan da ake yi sun magance waɗannan al'amura. Karatutuka sun magance har ya kai ƴaƴan wannan ɗaki fa ba sa shiga wannan ɗaki. Ana samu muna samun koke-koke irin waɗannan masu tarin yawa. ƴaƴan wannan ɗaki ba sa shiga wannan ɗaki. Wataƙila fa mai gidansu ɗaya. Kun fahimci wannan da kyau? Allah Ta'ala ya sauke. Sai haƙƙi na takwas shine as-sahibu bil janbi. Wane ne as-sahibu bil janbi? Shi ma yana da haƙƙi a kanki. Shine Abdullahi ibn Abbas ya fassara da cewa shine ar-rafiqu fi safar, abokin tafiya. Abokin tafiya shi ma yana da haƙƙi a kanki. Wai abokin tafiya? Kun yi shiru wanda ke ku haɗa a garejin mota za ku tafi, yana da haƙƙi a kanki. Balle kuma wanda kuka haɗa a jira ɗaki cewa ai zaman bariki haɗuwar bariki ce, to haɗuwar mota ma akwai haƙƙi. Shine as-sahibu bil janbi, abokinki da ke kusa. Kun ga anan sai Allah Ta'ala ya tabbatar wa da wanda kuka haɗa a mota da sunan mai su'uba as-sahibu bil janbi. Amma ji ga Shi'a suna ɗiban wasu sai ai wani ba sahabin manzon Allah bane, ai bai zauna tare da shi ba, su dinga kawo sharuɗa na zaman sahabi. Bayan Allah Ta'ala ya ce wanda kuka haɗa a mota ma Allah Ta'ala ya kira da sunan mai as-sahib wa sahibu bil janbi, shi ma yana da haƙƙi a kanki. Za ki ɗaga murya a kusa da shi? Za ki ci abinci yana gani ba ki ce mai bismillah ba? Akwai haƙoƙi da yawa da za ki bashi. Waye ki makare take da kuɗi, ya fara magana da wata ko ta fara magana da wata sai credit ɗinta ya ƙare. Gashi kuma yanzu ina ya samu kati. Ga waye ki kuma makare take da kuɗi, ya za a yi? Kun yi shiru? Ita kuma an ba ta daman ba za ta yi buɗe kamar ta buɗe rediyo ba. A daidai iya buƙata. Liyun fi kizu sa'atin min sa'ati. Wannan ayar za ta taimaka miki wurin sauke dukkan waɗannan haƙoƙin. Liyun fi kizu sa'atin min sa'ati. Duk ma'abocin iko kowa ya ciyar gwargwadon ikonsa. Wa man ƙudira alaihi rizquhu fa liyunfiq mimma ataahu Allah. Duk wanda aka ƙundata mashi arzikinsa ba wai zai ce shi ba zai yi bane fa. Fa liyunfiq mimma ataahu Allah. Shi ma ya ciyar gwargwadon abin da Allah Ta'ala ya bashi. Wannan shi ne abin da ake yi. Sai mutum na nawa? Na tara shi ne Ibn Sabil, matafiyi kenan. Allah Ta'ala kuma yake cewa atal mal ala hubbihi zawil qurba wal yatama wal masakina wa ibn sabil, da matafiyi. Mun gano wannan da ke ko matafiyi ba a cikin waɗanda za a baima khumusi na ganima. Sunan shi ya fito. Da Allah Ta'ala ce wa alamu anna ma ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu wa lirrasuli wa lizil qurba wa liyatama wal masakin wa ibn sabil. Saboda haka matafi yana cikin waɗanda za a taimakawa, yana cikin waɗanda ake bai mazaka. Ma'ana tafiya wani yanki ce na azaba. Tafiya yanki ne na azaba. Mutum ba zai sani ba sai ya je inda yake bako ne, babu wanda ya sani a garin. Yaga kowa yana walwala amma shi kuma fa ya tsaya cik kamar falwaya. Allah Ta'ala ya sauke. Kar ku ji cewa yanzu akwai zamani na credit, ma'ana tana da ATM card, tana da waye, tana da waye, sai a je bankunan gaba ɗaya babu service. Zai iya yiwuwa ko ba zai iya yiwuwa ba? Ko a je ko ta shiga bankin za ta withdraw, tana cike tela ɗin a ce babu service. Kin ko san banki in babu service ba za su baki ba, amma za su karɓi kuɗinki. Za su karɓa in an kawo service sai su sa, amma in kin zo karɓa za a ce babu service. Ko ba ka yake ba? In dai banki ne haka suke. Saboda haka babu wani tunani da za ki iya kawo cewa ya ɗauke hukuncin Ibn Sabil. matafi yana bukatar taimako, yana bukatar agaji. Din da cewa akwai ɗan damfara a ciki wanda suka mai da abun kasuwanci, business center, wannan ba zai sa ya soke hukuncin ba. Me zai hana daga nan masallacin Malam Shafi'u hafizahullah yake ce, yake mana zai je Suleja me mai sauki, sai mu cire kudin mota na Suleja a ce wane hau machine da kai shiga garejin Suleja. Kudin Suleja daga nan naira 450 misali, gashi ga naira 450, ga naira 200 ka sa aljihunka, ga abinci tun anan ya ci abincinsa, a goya shi a machine a je a sashi a motar Suleja, a ba direba kudin Suleja. Kun gane wannan da kyau ko? Ma'ana kar ku bari wasu gurɓatattu su hana maka aikin alkhairinka. Sai wa kenan yanzu? Sai na goma. Wane ne na goma? Wa ma malakat aymanukum, da kuma dukkan abin da hannun damanku ya mallaka, bayi da suke a hannunku su ma suna da haƙƙi a kanku. Bayi da suke a hannunku suna da haƙƙi a kanku, su bayi ne, ku ƴaƴa ne, kuka mallake su, suna da haƙƙi a kanku. To ina ga ƴaƴa ne, su ƴaƴa ne, ku ƴaƴa ne, kun ɗauke su ne a matsayin ƴan aiki, su kuma ba kun yi shiru, kuma kuna da ƴan aiki a gidajenku. Akwai mai ƴan aiki biyu, akwai mai wata take tana da ma'aikata uku, tana da kaza, tana da kaza. Ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake cewa lilmamluki ta'amuhu wa kiswatuhu, ga dukkan wanda kika mallaka cin shi da tufatarwar shi yana kanki. Wa la yukallafu min al'amali illa ma yutiq, ba za a tsora mishi aiki ba sai abin da zai iya. A hadisin Muslim, ba za a tsora mishi aiki ba sai abin da zai iya. Wannan fa bawa ne kika mallaka, ina a ce yar aiki, an turo mata wanke-wanke, an turo mata wanke kayan yara, an turo mata shara, an turo mata kaza, an za ta kai nika, za ta yi kaza, za ta yi kaza, za ta yi kaza. Haka ake ko ba haka ake ba? Saboda Allah, wannan musulunci ne? Wannan ba musulunci ba ne. Yar aikinki tana da haƙƙi a kanki, ba wai kawai kin ɗauko ta ba ne shi ke nan. Hatta ma wajen girki abinci a ce nata daban, naki daban. Manzo Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ba da hadisin Bukhari yake cewa idza ata ahadakum khadimuhu bi ta'amihi, idan ɗayan ku ƴan aikin su ya kawo mishi abinci, fa in lam yajlisu ma'ahu, har idan bai iya zaunar da shi sun ci tare ba. Kin ko san ƴar aikin ki zaunar da ita ku ci tare, kin san yanzu kin karya lagon girman kai, kin karya ƙarfin shedan. Inda ba tun ya sa miki rigar girman kai ne, to kan anan kin karya shedan. Babu wata riga ta girman kai da zai iya sa miki, domin ƴar aikinki kin zauna da ita kun ci abinci tare, me ce ce duniya? To har idan ba za ki iya wannan ba, falyunawilhu luqmatan, sai ya dan bashi lauma guda, aw luqmataini ko lauma biyu, a cikin wannan abincin. Kin ga dai yanzu akwai hikimomi da yawa. Hikima ta farko dai, abin da aka ka ana bude shi yana tiriri, kanshin nan yana dukanki, sai ya zama ƴar aikinki ce ta fara ci. Kaza ɓangaren fuffuke daban, ɓangaren gadon baya daban, cinyoyinta daban, ƴar aikinki ce ta fara ci. Tana ɗaukar sai ta ɗauki cinya guda, to mene ne aibuwa ciki? To tambaya anan, abinda ta bari bai fi yawa ba? Ɗaya kenan. Hikima ta biyu, yanzu akwai magana girman kai. Hikima ta uku, yanzu kina jin za a iya haɗa baki da ita a bata wani magani ta zuba miki abinci? Eh, ba zai yiwu ba, domin tare kuke ci, tare kuke ci. To amma malam sai kiga yadda ake mu'amala da ƴan aiki, yana buƙatar gyara. Kun yi shiru, haka ne ko ba haka ba ne? Kar ku manta wancan fa bawa ne, ke kuma ƴa ce, ita kuma wannan ke ƴa ce, ita ƴa ce. amma Allah ta'ala ya sanya tana da haƙƙi akan ki, saboda haka haƙƙinta sai Allah ta'ala ya tambaye ki. Yana daga cikin haƙƙinta ba ki karantar da ita addini, sai ki ga za a je Islamiyya ita banda ita, bayan ta kammala shara ta kammala duk ayyukanta ta kammala, a'a ita ba za ta karatu ba. Ko da wani ne fa ya zo gidan yana biyawa wanda yake ni ban goyi bayan wannan ba, ku tura yaranku makarantun boko, amma wai makarantun addini wai ku kira malami gida ya dinga biya ma yaranku, wannan bai yi ba. Ina gani mai zai hana ku kira wani ya dinga yi musu karatun bokon, ba dai turanci ba ne ya dinga yi musu master da turanci a gidansu gane? Kawai me yasa ba ku wannan, amma sai karatun addini ne za a ce an dauko malami an ajiye shi a gida wai yana musu karatu? Kiji na boko kuma har lesson ake biyo baya da shi. Amma Islamiyya ma da za a bayar da je karatun addini ta zama bala'i. To wannan karatun da za a ce banda aiki ita aiki take yi, tana so za ta je ta karatu sai a ce ba ta je ta dora tukunyar miya ba. Haƙƙinta ne fa ki fahimtar da ita addini. To ke yanzu ma ina ne ba a ce ta sanadiyyar ki ne ta zo birni, tana zuwa abin da ta gane shi ne addini. Man yuridullahu bihi khairan yafaqqihu fi din, Allah ta'ala ya fahimtar da mutum addini ta hanyar ki ya fi dubin dubatan abin da za ki bashi, abin da za a baki na duniyan nan. Ta sanadiyyar ki Allah ta'ala ya fahimtar da mutum addini. Mun gane wannan da kyau, kun ga waɗannan al'amurra ne da yake dole ne mu tashi tsaye mu magana a kansu. Haƙƙoƙi guda goma ɗin nan wajibi ne a kaina, a kanki, a kanmu, a kansu, a kanmu, mu duka. Kowa ya yi ƙoƙari ya ga ya sauki. Na sha maimaitawa, karatutukanmu ba ana yi ne da wani ba, ban da wani. Da ke ake yi, ki ji da ke ake yi, kada ki ji da wasu ake yi ake ban da ke. Kun gane wannan, ki ji da ke ake yi, in ji da ni ake yi. Waɗannan al'amurra guda goma ina ne mutum yake da tawaya a cikinsu? Daga yanzu ne sai ya maza ya ciki. Wanne ne ma shi da bai ɗauka haƙƙi ba ne kwata-kwata? Kin ga yanzu sabon shafi kenan zai buɗe. Haƙƙoƙi ne guda goma wannan ayar ta haɗa su a cikin haƙƙin fa hadda ƴar aikinki a gida. Tunda idan bawa ya shiga ina ga ƴar aiki? Kun gane wannan da kyau, ki karantar da ita ta gane addini, ta gane tsafta. Wasu a ce to ai idan tana tsafta tana kwalliya wai za ta kwace miki miji? Ta sanadiyyar yanzu ba tarbiyyar ki ce fa, sama da a ce an auro miki wata wacce baki san da ita ba, haka ne ko ba haka bane? A auro miki wata wacce baki san daga ina take ba, amma wannan sai kika tarbiyyantar da ita, sai kika karantar da ita, sai kika yi mata guda tarbiyyar ki ce. To daga duk wani abu da ta tashi da ki a wurin ki ta koya, me ya aibu a ciki? Sai auro wacce ba a sani ba shike yana ga cikin salbiya ɗin shi. Waɗannan al'amura kawai tana jin cewar duk ɗaya ake, matar shi kike, matar shi take. Amma yanzu wannan matar shi ce, matar shi ce, amma kina da fadla a kanta, kin karantar da ita, kin tarbiyyantar da ita, kin ladabtar da ita, kin yi kaza, kin yi kaza, kin yi kaza nata. Ban je da ku ce amin ba. Allah ta'ala ya rufe ayar da cewar inna Allah, lalle Allah ta'ala la yuhibbu, baya san man kana, duk wanda ya kasance man, siga ce daga cikin siyagul umum, kazaka man ma tufidani ma'an kullal umum ya ukhayya fasma'a, inna Allah la yuhibbu man, duk wanda ya kasance mukhtalan, mai yawan jiji da kai, mai yawan girman kai, Allah baya san shi. Fahuran, mai yawan alfahari, wai fa mutum ne yake alfahari, wanda yake sai ka rasa sai wanda dalili yake alfahari, abin fa da aka halicce shi da shi da ya bata sai da aka je ake wanka, sannan kuma ya zo yake alfahari. Ana fata mun gane wannan. Allah ta'ala ya ba san dukkan mai alfahari, ba san dukkan mutumin da yake mai jiji da kai. Haka Allah ta'ala ya rufe wannan ayar mai tana albarka. Muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madawaka, Allah ta'ala ya albarkace mu da duk abin da muka ci a waɗannan karatutuka guda takwas da suka gabata a wannan wata mai albarka, wata Ramadan. Abin da muka yi kurakurai a cikinsu, muna roƙon Allah ta'ala shi yafi mana. muna roƙon Allah ta'ala da sunayen shi kyawawa da sifofin shi madaukakin Allah ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, ya tabbatar da mu akan ya dauki rayuwar mu akan shi ranar alkiyama mu tashi karkashin tutar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Wannan haduwa da muka yi ya zama ita ce farko ba ita ce karshe ba. Ina fatan mun fahimci wannan da kyau ko? Muna roƙon Allah ta'ala ya albarkaci rayuwar mu, ya albarkaci rayuwar mu, mahaifin mu da suka rasu Allah ta'ala ya gafarta musu, malaman mu da suka riga mu girin gaskiya Allah ta'ala shi ya fi musu, wanda suke da rai Allah ta'ala ya tabbatar da su akan tafarki na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama. Muna ma juna addu'a ta alkhairi, ina muku addu'a da fatan Allah ta'ala ya albarkace ku, Allah ta'ala ya albarkaci zuriyar ku, Allah ta'ala ya albarkaci ilimin mu baki daya da zuriyar mu da malaman mu baki dayan su, Allah ta'ala ya albarkace su da izinin Allah ta'ala. Dai na san wannan tafsiri bana aka fara kenan, kuma ina fatan asabar da Lahadi, dai ina fatan bai zama da tsauri ba, ina fatan mun gane wannan, da fatan Allah ta'ala ya hada mu a gidan rahama. Idan kuma Allah ta'ala ya kaddari da tsawon rayuwa, Allah ta'ala ya hada mu na badin bade da haka. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wannan shine daidai gurgurdan abin da zan ce. Malamai masu ruba tafsirin ani lamini wa ani shimali izin, kun gane wannan da ke ko? Sabili da haka wa akhiru da awana bi tawfiqi rabbina an alhamdulillahi allazi wahdahu alala talibi rishadiyya kenan. Ga Malam Shafi'u limamin wannan masallaci, za mu ware shi da addu'a ta musamman a matsayin shi na limamin wannan masallaci. Allah ta'ala ya albarkace shi, albarkace zuriyarsa. Kun fahimci wannan da ke ko? Limami ne na wannan masallaci, sannan kuma akwai wata bishara da za ta biyo baya kaɗan bayan mun yi magana da shi da izinin Allah maɗaukakin sarki. Na'am. Allah ya ce na su malam ne zama wa khatamuhu misk a ƙira'ata al-kisa'i.
Ai, muka mummuna abu ne za mu faɗa ba.